haka mai wuya
har shekarun bayan da suka shige Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na Noman Local Government, inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a kasan mu.
Kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman nan yanzu na sauran al'umma akan Fulani. Zaka ji yau an yi Benue gobe nasara jibi Taraba gata Adamawa, abun a jere yake. Zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wannan mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya, duk abin da yake jawo wannan damuwar shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma. Manomi kuma da ya wahala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji daɗi ya ga shanu ya shiga masa gona ba, koda nashi ne shanu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. A kwanakin nan rayuwa tana ta fuskantar mummunar barazana ta fuskoki daban-daban a Najeriya, kama daga masu kama mutane suna garkuwa da su domin karɓar kuɗaɗen fansa a kan manyan hanyoyi, zuwa ga faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai, da kuma tashin hankalin makiyaya da manoma da ke taɓarkewa a jihohi daban-daban. Sannan kuma ga batun hare-haren Boko Haram nan ba su ƙare ba. Ƙarin abin jin takaici game da al'amarin nan shine cewa galibin duk waɗannan abubuwan sun fi addaba arewacin Najeriya fiye da sauran sassan ƙasar. To yau za mu so mu fara duba tarzomar da ake ta fama da ita tsakanin makiyaya da manoma a jihohi da dama na ita arewacin Najeriya ɗin.
Sunana Alhaji Awaji Isa, shi wannan mai tallan na Adamawa State. Shawaran da zan bayar akan makiyaya da manoma su duba tsakanin su, don Allah za mu samu zaman lafiya. Sun ce da suna zaman lafiya, yanzu mu ya hana su ba zan zanna lafiya ba. A bar daukar doka a hannu, kowa ya yi maka kashi zaka dauki doka a hannu, ba za a samu zaman lafiya ba. Shine shawarar da zan bayar makiyaya da manoma a guda ne, don makiyaya ba zai rubu da manoma ba, manoma ba zai rubu da makiyaya ba. Dole a samu zaman lafiya tsakanin su, sun jima suna wuri da yanzu mu ya sa su duba, mu ya hada su duba, mu ya ne ya sa yanzu ba zan zanna lafiya ba.
To dangane da wannan al'amari ne wakilinmu Ibrahim Abdulaziz wata yake Yola a jihar Adamawa ya shirya mana shirin yau dangane da wannan al'amari na makiyaya da manoma. Ita Adamawa tana ɗaya daga jihohin da wannan abin yake damuwa. Saboda haka Ibrahim, bismillah.
Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da safiya, da ma kuma sake saduwa a wani sabon shirin na Tsaka. Yau ma dai ba babban yaya bane, wato Ali Mustapha Sokoto a ƙaramin direba ne shi zai ja akalar wannan shirin. Kuma kai tsaye daga Yola fadar jihar Adamawa maimakon Washington DC cibiyar gudanar da shirin. Kamar dai da aka sani ne cikin kwanakin nan Najeriya, baya ga matsalar rikicin Boko Haram da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa, yanzu haka wata matsalar da ke ma damun 'yan kasar ko ita ce ta tashi hankula da ke da nasaba da rikicin makiya da manoma, da sau tari ka rikide ya koma na ƙabilanci ko kuma addini. Na baba na mako shine irin tashin hankalin da ya auku a jihar Benue, Taraba, Nasara, kudancin Kaduna, da kuma wanda fi mu nana na jihar Adamawa. Kuma don duba inda ma matsalar take, yau fa mun gaito masu ruwa da tsaki, kama daga shugabannin Fulani makiyaya da kuma na al'umma, musamman ma a yankin Nunuman inda aka samu asarar rayuka ciki har da na ƙananan yara da kuma mata. Lamarin da ya kai mataimakin shugaban kasar da ma wasu kusoshin gwamnati ke ziyara gani da ido. Sau tari dai akan zargi juna, wanda hakan ya sa mun gaito shi Alhaji Mafindi Umar Danburam, wanda ma ke zama shine mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a Najeriya mai kula da jonin arewa maso gabas, da kuma Honorable Sam Zadok wanda tsohon kwamishina ne a jihar Adamawa kuma ɗaya daga cikin shugabannin al'umman Bacema. Bayan dai su waɗanda za a fafata da su, haka nan kuma akwai 'yan kallo wato daga ɓangarorin biyu wanda su ma za su tofa albarkacin bakinsu da zaran dai mun kammala wannan fafatawa. To amma fa kafin mu ce komai, bari mu ji wannan matashiya daga bakin gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, kan abubuwan da suka faru ko ma suke faruwa a yankin na Numan.
Maganar Numan nan yana damu na ƙure da gaske, kuma ba zai yiwu kullum ana yin abu ba a kama mutane da suka yi laifi a hukunta su. Rashin kama mutane nan shi yasa kullum akan yi saga abun da ya faru sai a dinga yi. Mutum ne zai je kashe mutum, amma ba za a iya kama mutane da suka yi wannan ba. Su yasa gobe kuma wani zai ce ai ba wani abu, ni ma zan je in yi ramako. To yanzu shi ne muka sa hankalin mu tabbata cewa ana bincike. Yanzu na je na ga IG an tura daga Abuja ana bincike. Sai wannan karo wallahi na rantsa baka duk mutumin da aka same shi da hannu wallahi za mu kama shi, ko shi waye ne. Eh ba daidai ba ne. Allah ya hada mu ya kasance kuma mu zauna ba za mu fahimci juna ba. to ni wannan gwamnati yanzu ba za ni ta ba, dole ne a kama wanda suka yi wannan abu domin mai domin a hukunta su.
Alhaji Mafindi, barkamu. Honorable, barkamu da raka.
Na gode.
Ya gajiya.
Lafiya lau.
Wani ya ce min Honorable Bagwabiri ne, ce a
ko Bagwabiri ne.
To, ko me ka zo ka faɗa? To, ba da ba. To, kun daji. Kamar yadda muka ce, manufa shi ne mu dubo tushe waɗannan matsaloli da abin da ke jawo su da cutar da ma yadda za a samu maganin wannan cuta. Yanzu zan je ga su bakin namu. Bari na soma dai da. In soma da honorable ne ko kuma soma da Mafindi, ina son ku zaba amina, ni ba zan zaba ba. To honorable yace in soma da Mafindi. A Mafindi na farko tukuna cikin kwanakin nan an samu matsaloli dama na tashin hankali tsakanin makiyaya da kuma noma. A matsayinka na shugaban kungiyar nan ta meti Allah wani shiya, na farko dai ya kuka ji da wannan tashin hankula?
To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bismillahir rahmanir rahim. Abin da ya faru da tsakanin manoma da makiyaya a jihohin Benue Plateau Taraba, wannan abu da Adama, wannan abu ya tasar mana da hankali matuka, ya girgiza mu, ya kada mu. Dalili kuwa shine sana'an nan na noma da kiwo ba akan mu aka fara ba. Tun farkon zamanin Annabi Adam akan ƴaƴan shi aka fara, ana nan ana tafiya har zuwa yanzu. Amma wannan tsalo na tada yaki, a yaki mutane ba kakkautawa, a ƴan shekarun nan biyu uku ne suka zo. Don kamin zuwan gwamnatin Buhari ana faɗa tsakanin manoma makiyaya a ƙasar nan gaba ɗaya, amma ba inda abun ya taɓa yin muni kaman coordinated attack, kaman haɗin kai ne da haɗin gwiwa ne ake yin shi kaman
na
yanzu.
A bafance ka ba ka ci haɗin kai da haɗin gwiwa na wake nan
na sauran al'umma akan Fulani. Zaka ji yau an yi Benue gobe nasara jibi Taraba ga ta Adamawa, abun a jere yake. Zaka ga kaman dama an shirya shi ne za a yi shi kuma ana yin shi.
Wani batu idan wato so tare dan ban so muke amfani da kai da aka ce makiyayi, ana tunanin shine kan cewa da mai kiwon akuya da kare
da
aladdi da kwadun makiyayi dan kana kiwo. To amma wani lokaci sai ka ji kaman ana danganta ga wani abu ne, ban so muke amfani da wannan, shi dai makiyayi makiyayi ne.
Ta makiyayi da manomi nake magana. Amma kuma a yanzu tsalo na abin da ya fito yawanci akasarin fadace-fadace da ake ba na makiyayi da manomi bane. Fadan makiyayi da manomi yana tashi daga bardan gona ne.
To ba da ta zamu dawo honorable Sam Sadar kaji shimfiɗin da yayi mana. Na farko dai da abin tambaye ka ya kake ji tukuni da waɗannan tashi-tashi hankula da ke faruwa, kuma ma hata a yankin ka ya faru.
To na ji bayanin da shi Alhaji Mafindi yayi, a gaskiya ina magana madadin inda na fito garin Numan. Mun jima muna zama da Hausa Fulani, don a can nan Hausa da Fulani sun hada kai, ana kira Hausa Fulani ko a sai san ce haka muke bi da su. Mun yi zama mai kyau a kowane fanni, tun daga iyayenmu an haife mu mun tashi mun sami zama mai kyau, har a sai san ce domin zama mai kyau da muke yi da su akwai ward guda biyu da ana iya zaben su councilor, sabon fegi ward da ward 3. Ward 3 ma ya zauna kaman na Hausa Fulani ne, sabon fegi ward ne ana dan jujjuya. In an gama zabe muna ba Hausa Fulani appointment na supervisory councilor. A cikin zabubuka muna ba Hausa Fulani mukamin wato vice chairman na local government council,
mataimakin shugaban
kasa. Yawwa, mataimakin shugaban karaman hukumar Numo mun sha bayarwa. Har shekarun bayan da suka shige, Hausa Fulani ya rike mukamin chairman na Numo local government, inda ba mu san zaman lafiya ba za mu ba Hausa Fulani wannan zarafi a kasan mu. An waye gari ma appointment a state har da federal, Hausa Fulani nan ma suna samu. Ba taba ji mun fita ko mun yi magana mun ce bai kamata, don muna ga kamar mutane ne waɗanda mun zauna da iyayensu an zo haife su muna tare, kuma a dokar Najeriya sun zama mutane ne na kasan mu. So ba za mu yi zanga-zanga mu ce don mu yi an ba su.
Duk da wannan zaman lafiya kamar da ka faɗa, an samu zaman lafiya sai kwatsam sai ga wani tashi hankali wanda kuma tsakanin waɗannan al'ummu da a baya suna zaune tare.
To gaskiya duk ɗan Najeriya ya san cewa matsalan da ya faru a Numan ba Numan ya soma faruwa ba, ya soma gurare kasace daban-daban a Najeriya. Muna ji muna gani gwamnati ba ta yi komai ba, tana masowa har ta maso ta iso kasan ɓace ma. Muna da sane cewa abin da yake faru shine in Fulani ya shigo ya shigar da kayan ka gona, yana so karka masa magana. In ka masa magana fada ya tashi,
musamman man ya tarar kan cewa kai ne kai kada gona wannan mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya duk abin da yake jawo wannan damuwa shine yadda Fulani baya jin tsoron ya shigar da shanunsa a gonan manoma manomi kuma da yawa hala wattane wajen shi da yana shuki yana aiki a gona ba zai ji dadi ga shanu ya shiga masa gona ba koda nashi ne shanu to abin da ya jawo problem da muke cikin nan masalan nan shine yadda aka soma abun annan gire local government har zuwa cikin Demsa Fulani sun kawo shanu an magana ya tashi sai su yi kisa mun ji batun kisan da aka yi a gefen su wannan mu kwai ne duka jam kadamin duka dai kauyukan gire da Demsan nan a farko duka mun zauna mun kalli kayake mun ce bari gwamnati ta shigo ba taba an ji cewa bace ma sun fita sun yi rama ko ba
to a gaishe ku to jama'a zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa mu dawo mu ci gaba inda zamu dora kai inda muka tsaya musamman zamu so bujirawar gwamnatoci a cikin wannan al'amari din muna dai godewa su bakin namu Alhaji Martin Dambaram da Malam Sam Zadok da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ya shirya mana muhawara din kuma madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington a huta lafiya